To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Da jama'a kamar da yadda ku sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 4 ga watan Yuli na shekarar 2023 zamu magana ne akan yadda matasa ke amfani da kafar sada zumunta. Masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Me sauraron barkamu da sake sadarwa ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa ne yau da kullum. Ta cikin zauren namu a yau muna tare da matasa a zama tattauna da su akan matsalolin amfani da kafafen sada zumunta na zamani. A tare da ni akwai Khadija Sa'ad Muhammad, Safiya Abubakar, Muhammad Sani da Malam Shafi'i Abubakar sai kuma Hajiya Fatima mijin yau da za ta ba mu shawarwari akan wannan matsala. To a kowane lokaci ga matashi to za ka gaishe tare da wayarsa. In kuma ka leka za ka tabbatar da cewa ba karatu yake yi ba, ba neman bincike yake akan ilimi ba, a'a yana shiga ne kafofin sada zumunta, WhatsApp ne, Facebook ne, Instagram ne, kai da sauransu. Wannan kuma kafafin sada zumunta kamar yadda aka sani suna da nasu illolin kamar yadda suke da amfani. To a yau za mu duba illolin kafafen sada zumunta ne musamman ta bangaren zamantakewa inda take iya kawo a matsala ta harkar zamantakewa ko auratayya. Shin me matasan nan suke cururuwan nema ne ko suke bincika a waɗannan kafafen sada zumunta matasa gare ku?
Eto, akwai waɗanda suke zuwa yin kasuwancin su, akwai mutanen da in babu wannan kafofin sada zumuntan ma kasuwancin su ba zai tafi ba. Amma kuma tunda ana maganar illoli ne, za mu yi magana ne akan illa ta bangaren zamantakewa. Wato kafafen sada zumunta suna da illoli sosai akan zamantakewa musamman abin da ya shafi aure. Idan aka zo magana aure, ana cewa waya kamar albasa yake, inda za a ci gaba da bincikawa to za a ci gaba da yin hawaye.
Saboda waya kamar albasa take,
inda za a bincika shi
za a ci gaba da bincika
kuka ko namiji ya bincika ko ita macen ta bincika. Shi yasa na kan ba da shawara duk macen da ta san me take ko mijin da ya san me yake yi, wayan shi ko wayan matan shi ko kowanne cikin shi ya rike nan shi. Dan ba zan manta ba, ko na abokina da yake Kano, na je wurin shi sai na ga yana rike da karamin waya, sai nake ce mai akai sai a yi ta neman ka ba babban waya. Sai abokina yana ta taba ni shi bai ba da ansa ba. So bayan mun bar wurin sai wancan yake ce mai kai mutumin ka sun samu matsala da matan shi. Me ya faru? Wai tana da trust issues, shi ma yana da
ba ta da yadda
shi ma ba shi da yadda. So kullun in ya dawo sai sun samu matsala akan wayansu, sai da aka zauna kuma suna son junan su sosai ba za su iya raguwa ba. To karshe dai sai da aka zauna aka ce to dukkan su kowa ya goge Facebook, Twitter, Instagram da kowa. Shi kuma yana harka ne wanda ya shafi tallace-tallace akan kafofin yaɗa labaran nan, amma dole haka nan ya hakura. So kin ga wannan babban illa ne akan zamantakewar su.
Na ganin da kai tambayan cewa mene matasa ke zuwa su social media, ina ganin nishadi yawanci duk dan nishadi ne, most of them yau mafi yawan daga cikin su abinda suke zuwa kenan. Dan zaki ga za a je duk abubuwan da kake gani a social media dama kada kada ne raye-raye da dai wani abu, in wani yayi wani comment ko ya rubuta wani abu akan wani abu, zaki gani abinda aka rubuta shi zaka je ka duba me wane yace
dan wani gulma ne,
kamar dai wani gulma dan dai nishadi. Ina a dan yi wani da way time, zaki ga ko ka je wani kamar asibiti, ka je kana zauna kana jiran likita, ka shiga social media me kake yi, kawai dai dan ya dan
bayyana
maka wannan lokacin na zama sosai, inga kamar abin da yasa yawanci matasa ke shiga social media ba dan karatu ba, ba dan kilo an su ɗewan su suna neman kuɗi a nan wurin, amma mafi da yawa akasari duk dan nishadi ne.
To Khadija, a da lokacin da aka san bisa tsari irin na iyali na muka taso, za ki ga idan wacce tana neman shawara akwai wacce za ta bata shawara, yan da gida su je wurin mahaifiyarta tana da matsala ko za ta je wurin illarta ko kuma babbayyarta, a yanzu abubuwa sun canza, za ki ga in shawarar nema akwai shafuka da za ki ga mace tana da matsala na auratayyanta, a'a na ita da kawani, a ita da saurayi, sai ki ga ta tura a ni ne muna zaune mu biyu ne a wurin mijina, a'a saurayi na ne kaza, ba za ta je gida ta yi wannan ba sai dai ta je wannan kafafen sada zumunta, me yake faruwa ne a ta bangaren iyali?
Muna iya cewa abubuwa kala-kala suna faruwa biyu zuwa uku da yasa yanzu kamar yadda kika bada misali, in mace tana da wani damuwa maimakon ta je ta samu manya a bata shawara sai ta gagara ta je a irin waɗannan kafofi na yada me ake ce mishi zumunta, sada zumunta, haka ta faɗi bayananta. Kin ga da irin rayuwar da ake yi kwata-kwata ya saba da irin rayuwar da ake yi a yanzu. Da a duk lokacin da yaro ya ga wani abu da ya shige mai duhu, duk da mutanen da a cikin tsakanin junansu sukan fahimci wanda suke da fikira,
suke da basira
na gane wasu abubuwa, wata za ta iya zuwa wurin mahaifiyarta ta ce mata mama ina fama da matsalan kaza kaza da sauransu, sai kiga uwan ta ce abin da ya kamata ki samu wanci, saboda ita ma maman ta san in wacce aka je wurinta Allah ya bata wani baiwa na musamman wanda za ta iya bada shawara a kai. To yanzu sai muka tsinci kanmu a matsayin waɗanda suka yi karatu, misali mu ce na zamani, sai yawanci yaran zamani suke gani kamar iyaye na da, irin abin da ake ce ma outdated, dan ba za mu ce local gaba ɗaya ba, irin suna ganin wai an wuce yayin iyaye. So kamar irin halin da kake ciki, in ma ka tambaye su yanzu shawara akan saurayi, yanzu kamar mama wani shawara za ta bani, ai an wuce za mu
ce gani,
ai yau na ga tunanin yara ba irin soyayya da muke ba irin su kai da baba ba, saboda haka ya kamata ne in samu ƴan zamani, ƴan uwana wanda su ne za su ba da shawara. To su kuma wannan ƴan zamanin ba lallai bane shi ita ne wannan damuwar ya zama wanda take kusa da su za su iya ba ta shawara, kawai sai ta cilla ta da nufin cewa duk wanda ya gani za ta iya samun shawarwari daban-daban wanda ta gaya mata daɗi ko ko yayi daidai da tunaninta, saboda mafi yawanci wanda suke ma'aikawa da shawara ko an ba su shawarar gaskiya ba fasari, dama can suna da abin da suke so su yi, so goyen baya kawai suke nema, idan suka tura in suka ga waɗanda su suka fi yawa suka yi su ma irin tunaninsu, sai su ce to ashe tunanin da dama suke yi daidai ne, kawai sai su aiwatar da shi. So mafi yawanci shi yasa a ƙarshen abin yake zama da matsala, yake zama da damuwa, saboda waɗanda ake neman shawara a wurinsu na farko ba ƙwararru ba ne akan harkan ba da shawara, sannan na biyu ba wai suna da wata madogara ba ne, kawai abin da ya musu daɗi a ra'ayinsu a daidai lokacin kamar yadda wanda ta magana daga farko ta faɗa nishadi, wani ma na ba da shawara ne fa akan nishadi, ba ma zai ba da shawara bane a nufin wai a aikata, kawai zai faɗa ne saboda wani in ya karanta wannan comment din yayi dariya, to in aka samu sakare a wanda yake da tabbayin shi zai iya dauka abin ma a da gaske kuma ya je ya amfani da shi daga ƙarshe ya zo ya zama abin da ba a ji dadi ba.
Daidai wannan gabar da Khadija take magana akan a yi magana a cikin nishadi, kila ba abin da ake nufi kenan bai tuna wanda abubuwan da ake fuskanta sai daga cikin matsalolin wato kafafen sada zumunta, shine abin da ake cewa kalubalen nan da ake sa wato challenge, wato wanda za a ji ko wata tambaya ko a ce ga wani aiki wani ya aikata, shin ka isa ka yi ko za ka iya ko aka baki kuɗi kaza za ka yi, wanda shi ma yana janyo matsaloli da yawa a maganar auratayya.
Ina ga wannan challenge da ake a social media yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu a rayukan matasa da ake amfani da kafafun sada zumunta, saboda duk sanda aka kawo wani challenge sawoyinka za ka ga wani kaza yayi abu kaza, so ya yi challenge wani ɗaya daga cikin ku shi ma yayi, so idan yayi sai kaga ai kai ma da kake wajen wannan PS din ya kamata kai ma zaka iya, sai kaga kai ma kai kokari kai ma kai wannan, so wannan abun yana taimakawa wurin matsalolin da ake samu yanzu a kafafin sada zumunta.
To kamar wanne da wanne ka sani ko
kai eh mashi yawanci wanda nake gani yanzu shine a Twitter. Zaka ga haka nan da ka tashi an yi tweets da yawa, idan ka bibiye su sai ka ga wani shi kadai ya fiddo da wani tweet ya ce duk wanda yake ganin zai iya ya zo ya yi abu kaza. So da zaran an samu mutum ɗaya yayi, to shi kuma wannan kalubale babu ruwan shi da kai wani addini kake ko wani kabila ne ko daga wani bangare ka taso, in aka sako shi kai dai za ka yi iya kokarin ka kaga kai ma ka yi
ka fuka fita kunya
saboda
daga bada maza ko mata,
yawa saboda waɗannan PS din naka su ma su yi
ko sa'o'in nan
sa'o'in ka su ma su yi, so za ka yi iya kokarin ka kai ma kaga ka yi, kada dai a baro ka baya kai ma a ce a wannan zamani kana tare da kai ake tafiya.
Ko da abu wasa ne, yana da kyau ka yi tunani idan yanzu kai kai wasa social media girman shi ya wuce ka zauna a falon gidanku ku yi wasa ku raha da yan uwanka, social media ya wuce a aji irin na makaranta kafin malami ya shigo ko bayan malami ya shigo ku dan yi wasa tsakanin juna shikenan an fatta anan
gurin ku sai bibiyanka
wani ya san wani ne kwarai da gaske dama tanki da ba za a rasa ma wanda yake maka hasada ba ko yake maka bita da kullu a wani abu, so ka riga ka fada kuma shi abin nan bai ƙarya, muryan ka ne bidiyon ka ne kai kasa ko rubutu kai akan page ɗinka, ba yanda za a yi a ce ba kai bane ko wani kabari kai wawanci ya dauki wayanka ya rubutu akan page ɗinka ya saka abinda duniya ta sani kai ka rubuta, saboda haka dole a sa ido akan dukkan wani rubutu ko voice ko kuma video wanda zai fita da mutum zai faɗi wani abu da yake da mummunan sako, saboda in wani ya fahimta wani ba zai fahimta ba, kamar yadda malam Sani ya faɗa dazu wannan waya yana iya zama barkono dan shi ya ce albasa dan ni a guri na yana iya zama barkono dan musibin da yake bibiya a cikin waya wallahi wani Allah ne kadai zai iya shari'a shi kuma sai a lahira, duk yanda kai ka fita ba za ka taba fita ba, kamar yanzu misali wasu suna iya daukan wayarki taima mijinki text na maganganu waɗanda ba su dace ba har duniya ta nade shi ke kika yi, duk yanda zaki yi masa maganan cewa ba ke kika yi yi wannan ba zai taba yadda ba, shi ma aboki zai iya yi saboda ya ga ya hada ku da makamantan wannan, so idan ya zama da cewa mutum yana yawan irin waɗannan wasannin ko kuma aka ce za a yi wani challenge ka ce kai zaka yi, so shi sai wannan social media dole mutum ya zama zai kiyaye, dole mutum ya zama yana da hankali ba komai bane zaka yi akai ko wannan, nakan ba mata shawara ko miji ne yace ki yi min hotanki ko ki yi min video ba amfani ka sani na san ka, idan ka zo inda nake ji yanda kake so ka gani zaka danne ni ma ina bukatar ganin ka zangan ka, amma wannan dauka na video akwai wanda
yake sirranta
har da sirranta akwai wanda idan ya shiga kan waya ko an goge bai gogewa, akwai software da idan aka sa ma waya duk abin da aka taba sa mushi sai ya dawo, ko da an goge an yi shekara da shekaru in dai aka sa wannan software aka sa recovery aka danna zai dawo da su, to idan mutum yana irin waɗannan abubuwan shine hawayen da malam Sani yake magana da yake da mutum ya dauka waya zai zo yana yi, saboda haka maganin shi kawai a kiyaye irin waɗannan challenge din da ba su da amfani ba su da wani amfani, ai akwai babban challenge a rayuwa, challenge din da ya kamata mutum ya yi shine muna tare da aboki yayi karatu ya samu aiki mai kyau, ni dan ne bazan yi karatu ba, shine challenge din da ya kamata matasa su damu
kansu ba ku kallu wanda ya kamata su kallu ba nan shi
ne ya za a yi mun taso tare da wani
ba
ya wuce ba wai na hasada ba,
a'a
na nuna ai bai fika da komai ba, hannu biyu gare shi hannu biyu gare ka ido biyu gare shi
yanda ya dace ya
kamata yanda ya dace kai ma ka dace ka zama ka samu nasara a rayuwarka, amma ba wai irin wannan challenge ba a ce ka yaga safiya a baka 1000 ko da ya dubu dari ko ko za a baka duk waɗannan bai kamata ya zama matasa sun
ana ma wasa
ana ma wasa da shi ba kwata kwata
ga dai maganar ta zo
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Hajiya Fati, bari mu gagayo wurinki a matsayinki ta uwa. Yara na sautan baki suna aika abubuwan da kilan lokaci ba su tunanin za su iya yin nadama nan gaba ba. Za ki ga mace an ce kila za ki iya nuna kirjinki? Za ta iya saboda suna tunanin wanda suka nuna ba yan unguwan ba ne ba yan gidan mu ba ne ba san inda wannan abin zai je ba. Saboda wa'ansu sun jahilci ma shi ainihin wannan kafafen sada zumunta ina ne ainihin iyakarsa. Wani bai san duk duniya ne zai iya kallon ka wani lokacin ba, kuma ya danganta da irin burgewan da ka tafi ko kuma rashin sa'a da mana ce sa'an da hoton ya yi ba. Abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta da matsalolin da ake fuskanta din nan ne za ki ce a kai.
Wato abin da ke faruwa, zan fara magana ne akan mu iyaye. Da yawa malaman mu suka rika nuna mana cewa mu iyaye idan muna sa ido muna bibiya akan ƴaƴanmu, muna son mu hana su wani abu ko kuma muna son mu sa su wani abu, to mu kanmu ma mu rika sabunta tunaninmu ya rika zuwa daidai da zamani. Da yawa iyaye za ki ga in suna son ma su hana ƴaƴan nasu irin wa'annan abu, su san ta inda za su ɓullo ba, sai su ɓullo da horarwar ta yadda su suka rayu a baya.
To, wanda yana da wata yanzu dai a
iyawa ka rika sabunta yadda za ka yi ka hana yaro abu ko ka sa shi. Yawa tun da yanzu kamar misali mu dinnan mu iyaye. Na kan faɗa yara suna min dariya, na kan ce wayan nan ba a yi ta domin mu ba, muna raka ku ne mu taimaka muku. Amma wayan nan an yi shi ne daidai zamanin matasa na yanzu. To ana son iyaye kasance shi kanshi wayan nan abubuwan da ake yi a ciki, su saka kansu a ciki su ga me ke faruwa. Kamar yadda kazi muka gama magana akan cewa za ka kushe abu ko kuma ka lalata abu ka ce ba kyau haramun ne ba kai tsaye ba sai ka shiga kasa shi menene
ka
fahimce shi. To ina ba iyaye ƴan uwa na shawara cewa duk wani abubuwa da ake musamman wannan challenge din ya kamata a ce a samu da tawa iri na a wayar musu da kai, to ga ko wani abu ya fito ga abin da ake yi game da wannan al'amari. A sanar da su, kin ga aka sanar da su inda wannan abin tanan ne za su rika bibiyan wayan ƴaƴansu, sannan kuma su rika sanar da ƴaƴansu illolin shi. To da yawa za ki ga kawai iyaye suna fadawa ne kan hana baɗaran daka, tunda yawancin da abubuwan da yaran suke a social media din nan bata lokaci ne.
Amma hajiya kamar yadda kika ce bata lokaci ne, yaran na haya yanda aka sani a lokacin da yaro yana da aikin da aka zaɓa masa a gida da yake gabatarwa. In mace ce akwai abubuwan da take, namiji ma akwai abin da aka tsara masa, za ki gaba a zaman wanza. A halin yanzu yaran kamar yadda su matasan suke faɗa cewa suna neman nishaɗi ne, suna neman abokan hulɗa ne, suna neman masu ba su shawara wanda ba sa samu a gida yadda ya kamata.
To alhamdulillah, wannan ina faɗa da yawa, na kan faɗa in ƙara faɗa tun farko yadda ka taso da rainon yaro. To a haka fa yake miƙewa, shi yasa Hausawa sukan ce ma ice tun yana ɗanye ake danƙwasa shi. Daga yadda kika taso da rainon yaro kika jawo shi a jiki ko yarinya, kika jawo shi a jiki kika maida shi aboki ko ƙawa, to daga lokacin ne yaro zai shaku da ke duk wani abin da ya dame shi ba zai taɓa ɓoye mishi ba. Kin ga kamar misali kin jawo yaro a jiki kin nuna mishi cewa kaza ba kyau, amma in ka aikata ba na ce ka ɓoya min ne ba, ka zo ka faɗa min cewa ka aikata zan ƙara baka wani shawara. To shi kin dora yaro akan turba na gari, amma da yawa iyaye zaki ji sun tsawatar ma yara wani abu sun ce ba ki, har ma su faɗi cewa in kun yi za a tura ku wuta. To yaro sai ki ga tsautsayi ya ɗebe shi ya ga sa'o'in shi suna yi ya je ya aikata wannan abu ba zai iya zuwa ya faɗa miki ba, gobe ma zai je ya aikata ba zai iya zuwa ya faɗa miki ba. Amma daga lokacin kika ba yaro kofa buɗaɗɗiya, duk girman laifin da kai ko na ce kai ka je ka aikata ka zo ka faɗa min ba zan duke ka ba sai dai in baka shawara in nema maka mafita. To ta haka ne za ki taso da yarinyar ki ko yaron ke zama aboki a gare ka, duk abin da yaron nan zai neme ki.
Akwai matsala har yanzu da ake fuskanta na rashin iya kiyaye bakunan mu, ya Allah ko a yi murya, wato a yi sabo na murya ko kuma mutum ya yi rubutu cewa ga wani abu da yake so wanda inda za a nuna wa duniya cewa wani ne ya faɗa kamar zai ɓata mishi suna, me yasa ba fa kiyayewa da ta wannan ɓangaren?
To wannan ya samo asali ne daga yanayin tarbiyya, kamar yadda ita malama Fatima ta faɗa, yaro idan aka riga aka sake shi akwai iyayen da tsakaninsu da ƴaƴansu sai dai gaisuwa, me kake ciki ko me kike ciki babu abin da ya dame su. To shi kuma yaro dole yana buƙatar So kaman matasa tun daga tasowar su idan ya zama cewa iyaye sun dora su a turban fada musu da abin da ya dace da idan yaro a daidai lokacin ne fa abin da bai dace ba zan na a'a irin wannan maganar bai dace ka yi shi ba idan kaza ya faru kaza ake cewa to a haka zai saba
da kuma nuna mishi martaban kansa
yawa da idan kai kaza zai iya zubar maka da mutunci to idan yaro ya tashi a haka to shine zaki ga tin ba ma sai wani ya ce mishi kaza na da kiba kaza da kashi sai zai rika gane cewa ya kamata in yi kaza a'a bai kamata in yi kaza ba zan dan bada wani karamin misali kamar lokacin da muke yaranta haka akwai wani abu da babanmu ya kammana zai iya cewa yana sa ki da kanka kai zaka rika jin kunya irin aga kai abin da bai dace ba saboda duk sanda kai laifi sai ce ni na dauka kun dade da wuce wannan ba san cewa har yanzu a wannan matakin
wanda ba sai sa ka ji kunya
in ya faru wannan da wani zufa da wani bakin ciki ashe ja wani girma aka baka kai ka zo kana ta wawanci kana kara rage kanka kasa to kin kana yaro kawai sai ka rika ji kai saboda haka duk wani shashanci da za a yi za ka kai ka wuce da za ka bar ma za ka duba oke ina faɗi kaza ya za a gani kamar yanzu da muke magana abin challenge din da nime ne to gaskiya matasan mu wannan da ina gani shine matsalolin mu muna faɗan magana duk yanda kawai ta zo mana daga abu ya zo wani hannun shi ma har rawa yake yi yana taifi yana kuskure saboda yana Allah Allah ya tura tura sako ba matsala bane amma karanta ne za ka rubuta tabbatar babu kuskure tabbatar ba zai je ya zagayo ba sai kai rubutu ba sannan kada ka goge saboda wanda suka gani sun riga sun gani kuma wani ma yana nan da waya shiga wayan shi yayi sai bayan da za a yi agogi so ya kamata mu riga tunanin abin da zai je ya dawo
to an ce an fita barawa a fita mabisawo wato mabisawo yan duba comment yan duba kuma yan hada fada eh su bar makarkare da su wato su ne wanda za ta ga sun je sun duba wanda tace kaza bai fasan da wakilin din ko wata santa ba sai ta kwaso da wurin sai ta bibiya sai ta bibiya sai ta bibiya har sai ta samu waye din wancan da wani har sai ta samu yanda za a yi ta miƙa wannan sako ga inda za ta san cewa zai iya shutar da wanda ya yi wannan sako sai kuma yayiwa kamar yadda muke cewa abu ne na matasa ba lalle ne za ta iya aikatawan ba ko namijin zai iya aikatawa ba an yi ne don a yi raha ko ya nuna cewa ya isa abin nan na makubuciya da ba bai san abin da zai je ya dawo ba sai kaga kuma ya haifar masa da wani babba ga karamin matsala a rayuwa me za mu ce da kanwa sarakan haɗi hantsi ne ga gidan kowa
in muka rike hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka faɗi alheri ko kai shiru wannan kadai ya isa ga matasa su gane cewa duk maganan da za su yi in suka duba ta su daga ba alheri ba ne to bai kamata su faɗi ta ba sannan ga mutane kuma wayanda suke zuwa su karanta comment a challenge su nemo wane ne dan uwan wanda ya yi wannan comment din su tabbatar da cewa sun hada husuma ko sun hada wata matsala tsakanin shi da yan uwan shi su ma idan suka koma suka riƙe hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka soma dan uwanka abinda kake soma kanka shi ma ina tabbatar da cewa ba za su yi wannan abun ba saboda ba za su so su ma a hada su da nasu mutanen ba
akwai wani jan hankali da nake so in yi wa mutane akan matasa musamman da yan mata akan wannan kafofin sada labarai kusa da zumunta kin ga ana ta magana akan kwaikwayo wato akwai wasu rayuwa musamman mata za ki ga suna da groups groupin nan ba abin da ake yi wani groupin za ki ga na turo kayan alatu
wato dandali
yau wani turo kayan alatu to wannan kafofin sada zumuntan suna sa yawancin matanmu suna zuwa suna shiga wani irin yanayi kama daga wanda suke gidajen aurensu da kuma wanda ma ba su kai ga sun yi aure ba misali a nan shi ne za ki ga mace tana da miji mijinta bai kai karfin mijin wata da take gani tana shagoliya ba ita kuma kodayaushe idan ta yi abinci mai kyau wancan za ta turo shi ta nuna ma duniya cewa fa ga abin da suka ci ta
yau ga abincin rana na
yau ga abincin rana
ga talo ga miyar bera ga ganyen kuka
ke kuma tana can kira zaune ta yi yiwuwa kwaɗayi ne ko kuwa a rashin godiyar Allah ne ko kuma dai zuciya ne ban san me ke ɗiban mutane ba idan mijin ya dawo sai ta ce ai lallallallai ita ma tana son ta ci irin
wannan an kwana biyu ka dame ni da kaza da kaza duk jina ko ina abin
yawa to kin ga wannan abin gole ne mai girma banda wannan kuma za ki ga akwai wani irin rayuwa da wasu suke yi kullum wasu ɗan matan burinsu su tashi da safe su ɗauki jaka daga gidansu, idan suka fita za su je gidan kawarsu su yi wanka, su yi kwalliya ko su je shagon makeup, daga nan kuma su wuce wani waje mai background mai kyau
aje
a yi hoto a ɗora a kafafun
sa.
Kuma san me suke so da wannan hoton? Ya jawo musu yawan mutanen da ke shiga kafafun sa
a bayan
gwada musu lai.
To, wajen ganin gandan gwamnati ne a mutum ke gawa da shi.
Wasu suka yi kasuwanci da shi. Wasu suka yi kasuwanci da shi saboda yawan mutanen da kake da shi suke shiga fecinka yawan kuɗin da za ka samu. Kin ga wa'annan mutanen suna yin kasuwancin su ne fa. Kai ko ba kasuwanci kake ba, amma zaka je kai kuma irin wannan rayuwar da wancan yake yi shi kake so.
Shi ke burge ka.
Sai kai ma ka je ka tsaye fa kanka a cikin wannan
ba shi safiya. Abinda ake yi kenan.
Abinda ake yi kenan. Sannan duk duniya idan ana neman inda ba iya amfani da social media wato ki zauna Najeriya.
To me saka shi?
Najeriya ma idan kika zo arewa saboda ɗan kudu suna amfani da wannan social media
din. Wato kafa ba za ta zama ta
kafa ba suna
a matsayin hanyoyin
yin kasuwancin su ko kuma su zauna su yi video na banda shaɗin
ta. Eh shi ma su
yi su samu kuɗi ka kalla kai dariya, amma idan kika zo arewa ba abinda muke illa ko mu shiga kamar yadda mamanmu ta faɗi da malama Khadija da Safiya, kawai a shiga ne kawai a je a yi gulma a yi tsokaci a yi wancan a zaga ko kuma a yi koli abu dai wanda ba ci gaba. To ki zo arewa. So mu arewa ya kamata a ce muna da orientation sosai akan ya ake amfani. Akwai program da ake yi da yawa wanda mu ma mun je, wanda zaki ga ana koya ma mutane yadda zai yi amfani da kafofin sada labarai ta hanyar da zai sarrafa shi ya samu
kuɗi. Matasa ake kira
da matasa, amma abin da zai baki mamaki wallahi idan muka je zaki ga taro mutane kusan 50 amma wallahi bai wuce ta ga ba haushi dan arewa guda uku ko hudu a cikin mu ba. Kawai ba za a bada kuɗi ba ko me zan yi da wannan abu. Kuma idan ka je zaka karu, zaka iya abubuwa, zaka dawo gida idan ma mace kasuwanci take na sayar da awara, za a koya mata yadda za ta yi packaging awaran ta kuma promoting patienta, saboda idan da mutane 10 ke kallo ya zama na tana samun mutane 50 a sati, daga mutane 50 su koma mutane 100, da ana koya ma mutane.
Sai su da wanda koda awara.
To shi wannan kafafun sada labaran sada zumuntan fa ba wai yana da negative effect kare bane, amma ana yana da
akwai bangaren sa,
akwai bangaren da kuke amfani da shi.
Ya kamata da matasa su duba wannan bangaren.
Ba ma ganin malamin suna wa'azi
su. Ai ko kudin data ma ai ka siya. Jami'an yanda za su samu kudin data. Kai ne ci da
madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.